به وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد نجرما شيخ مالك الشيخ محمد الثاني مالهم كما أباقري ما أدعوا كما كاراتو نجرما كمشنا إلمينا والنجاها ما سجرما من يمن يمن مالمي مهلاً تا إنه مكوغيس واتا الدين المسلم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. To tare da dukkan girmamawa da kuma neman agaji daga Allah subhanahu wata'ala a bisa wannan zance da zan yi da batu wanda malami na ya yi min mufaja'a da na yi hikima na jona malamin Dr. Abdul Muttalib ya fara da in ya fara zan samu matashiyar da zan yi magana a kan amma idan umarni ya zo daga sama dole haka mutum zai karɓa balle kuma a sankwata ne sankwata kuma za a yi jawabi da Hausa kuma na ilimi dole sai taka sai an yi taka tsantsan ta ɓangaren ilimi dai duk wanda zai zo da karatu sankwato to kamar yadda Hassan ibn Sa'd yake cewa ne wa inna wa man yuhdi alqasa'id indana كمستقطع تمرا الى ارض خيبر مو wanda yace zai kawo mana waka yace zai zo da ita wurin mu to kamar mutumin da yace fa ni dabino ne yaje zai siyar da shi a Khaybar amma na ce kamar mutumin da ya dauki zamzam ne daga nan kasar samu ya tafi tallan sa inda Ka'aba ta ke daka in mutum ya rike abin magana zai magana a gaban sakkwatawa lalle sai dai ya san diri-diri wai kamar kuturwa a tiraka in ji Bahaushe to sai dai da taimakon Allah subhanahu wa ta'ala to watakila abin da zan faɗakar da mu in tunatar da mu bai wuce kan yanayin rayuwarmu da tafiyarmu zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala dan adam ubangiji subhanahu wata'ala ya kawo shi duniya gidan jarrabawa ya yassare masa duniyar da fadinta da yalwarta kuma ya bashi damar ya ji daɗin duniya amma kuma ya sanya masa abubuwa da yawa wanda a kansu Allah subhanahu wata'ala zai jarraba shi abu na farko wanda ya fi kusanci da kai shine zuciyarka wanda ita wannan zuciyar ita ce mahallin awo a wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala kuma ita ce tafi komai haɗari a rayuwar ɗan adam domin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara tana ɗaya daga cikin maƙiyanka kuma ita ce rayuwarka gabaki ɗaya manyan abubuwan da suke da tsananin ƙiyayya ga ɗan adam suna da yawa amma mafi girmansu su ne guda hudu na ɗaya Iblis na biyu duniya na uku sai ita zuciyar na hudu kuma sai abubuwan da suke rudarta na rayuwa wanda za ka iya gani kamar yadda wani yake cewa in dibtu li su bi arba'in yaminani bin nabli min qawsin laha tawtiru إبليس والدنيا ونفسي والهوى يا ربي أنت على الخلاص قدير وين أبو مداو سنة لما تكر حتى ليك جمد عم ليش عبد العدم فإذا نشر الله سبحانه وتعالى أن يحل الشيطة يجينا تقوم آلة سأنكم شيء كنسا متدكا أبدا ذاتكم يتهاجم متمقوما كما أكنت ليش عبد العدم ووجد سبحانه وتعالى يكتشي بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها anan ubangiji zanu ta'ala ya rantsuwa kusan rantsuwa 14 wanda ba a samu wuri guda ɗaya da ubangiji zanu ta'ala ya jera rantsuwa masu yawa a waje ɗaya ba a cikin Qur'ani da ba ɗaya irin wannan wanda wanda a cikin ubangiji zanu ta'ala cewa nafsin ina rantsuwa da rai ta dan adam zuciyar dan adam kenan tunda annafsun aka faɗe ta tayo ana nufin zuciya wannan wanda take tsakiyar kirjinka tayi kuma ana nufin ruhinka wanda in ya fita rayuwa ta kare tayi kuma ana nufin kai dan adam din ka tsokan baki daya tayi kuma ana nufin abubuwan da zuciyar ta take so misali inda aka faɗe ta a matsayin dan adam wani zuwan ta rake cewa kullu nafsin bima kasabat rahina kowane mutum Allah zai bashi jingina ne zuwa ga abin da ya aikata inda kuma tazo da ma'anar zuciya kamar anan wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa anan an-nafs bi ma'na al-qalb da kuma can fadin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i da kuma fadin ubangiji subhanahu wa ta'ala la uqsimu بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة إتشي الزوجي هكينا سنوكما تعطينا معنى ري واتش انت فتتورا يواتا قاري كمر أتشين سورة آل عمران وني سنة تعطي كل نفس ذائقة الموت كاقونا رايواتي نواتش انت فتتورا sai kuma inda ta zo da ma'anar abinda zuciyar take so kamar emotion da kuma abinda za ka gani kariya a cikin rayuwarka kamar yadda wani zuwan wata ala ke cewa wala kun fiha ma tashahi anfusuhum ay mashairuhum abinda zuciyarka take so ko kuma sha'awar zuciyarka take so to anan wani sa ta ce wa nafsin ina rantsuwa da rai wa ma sawaha ina kuma rantsuwa da jinin zuciya ko jinin zuciya dan adam kan idan in zanto din ma din nan ta zama masdariya ko kuma wa nafsin ina rantsuwa da rai wa ma sawaha kuma ina rantsuwa da ubangiji wanda shine ya tsara zuciyar ya miƙar da ita sai zanto ma'anan bi ma'ana man kamar yadda Balarabi ya sani cewa ana iya bambantawa man ta zo da ma'anar ma ta zo da ma'anar man fa alhamaha fujuraha ubangiji sai ya kimta wa zuciyar ya zanto akwai wacce take fajira ce to fajircin nata asali ubangiji ya rubuta shi a kaddara to kuma sai ya kimta mata wannan fajircin sai ta kama hanyar fajirci don haka shi ya sa duk inda mutum ya yi kokari akan ya tsallake abin da Allah subhanahu wataala ya rubuta masa to kuma ba zai yaudari ubangiji ba karshe ne sai ya koma zuwa ga abin da aka kaddara masa kamar yadda ke cikin hadisin Muslim na Abdullahi bin Mas'ud Allah ya kara yarda a gare shi wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fay'amalu bi 'amali ahli an-nar fayadkhulaha wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un fayasbiqu 'alayhi al-kitab fay'amalu bi 'amali ahli al-jannati fayadkhulaha da kuma hadisin Sahal ibn Sa'd al-Sa'idi Allah ya kare da gare shi wanda yake cikin Sahih al-Bukhari da Sahih Muslim mazala sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli al-jannati fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli an-nar wa inna ahadakum la ya'malu bi 'amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nas wa huwa min ahli al-jannah to kaga anan ubangiji subhanahu wataala alhamaha fujuraha wata qawaha wata kuma zuciyar ubangiji subhanahu wataala ya kinsa mata taka tsantsan da kiyaye dokokin Allah akan shi za ta rayu kuma akan shi za ta mutu to amma bayan nan kuma ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da kowa zuwa tsarin da zai bi kuma ya gwada maka wannan tsarin mai kyau ne wancan mara kyau ne ya rage wannan kudirar da take da ita in ka zabi marakan to ka fada cikin wancan bakaddar kuma sai ka tashi a sakamakon da aka tada da wasu wancan bakaddar kamar da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bismillahir rahmanir rahim sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa ay khalaqa al insana wa khalaqa nafsa al insana fatawwa daidaita ran da zuciyar dan adam kamar can wa nafsin wa ma tawwa sai ke cewa ne wallazi qaddara sanan shi Allah shine ya kaddara wa kowace rai malaha maslahatuha wa ma alayhi khalasuha duk abinda maslahar ka take zuwa gare shi Allah ya kaddara maka duk abinda zaka buka kubuta Allah ya kaddara maka fahada sai Allah ya shiryar da kai zuwa abinda ya kaddara maka ko ya kaddara akan ka an fahimta ko to amma duk da haka gwargwadon tafiyar ka zuwa ga Ubangiji gwargwadon irin gatan ka da sanda Ubangiji subhanahu wataala yake maka shi yasa kamar da masana Allah masana zukatan dan adam masana littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka kalli in adam game da abin da ya shafi zuciyarsu da kuma mu'amalarsu da zukatansu da mu'amalarsu da Ubangiji sai suka kasa mutane zuwa kaso uku mutanen da gabaki ɗaya rayuwarsu sun sadaukar da ita zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala suna yin iya bakin ƙoƙarinsu wajen lazimtar dukkan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ke so wannan su ne ashabun nufusil mutma'inna wanda su ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin suratul fajr yake cewa ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati sune wanda idan ubangi sana ta Allah ya dauki ransu tun daga lokacin da aka dauki ransu za a fara yin su bishara lokacin da za a dauki ransu mala'iku suna saukowa suna cewa Allah ta khafu wa la tahzan kar ku ji tsoro kar ku yi bakin ciki tsoro akan abin da za ku bari ko kuma abin da za ku tarar bakin ciki akan abin da za ku bari don haka duk tafiyar ku ba za a yi wani abu ba ku wani abu da kuka bari kuma a duniya ba zai shiga cikin wani gararin da zai iya cutar da ku ba sannan kuma lahira an shirya muku ita za ku je ku same ta a yanayin da ya fi yanayin da kuke yanzu wa abshiru bil janna tun anan mala'iku za su fara ce musu ku yi bishara da aljanna kafin a ɗauke rayuwar tasu kenan sannan ana zare rayuwar tasu ana zare ran nasu to ran zai riga cikin tafiya domin za a yi sama da ran to ana yin sama da shi ya tafi lahira kenan kamar yadda muke faɗa da Hausa to ya tabbata a cikin Imam an-Nasa'i ya rawaito cewa idan aka ɗauki ran mutum idan mumini ne to rayukan ƴan uwansa muminai da suka riga shi gidan gaskiya za su zo su tarbe shi akwai malam wani akwai shek wani akwai alhaji wani akwai baba wani akwai bau inna wance duk wasu mutane da kasan sun mutu mutane na gari to in dai Allah ya yi musu rahama zuwa aljanna to gabaki ɗaya za su tinkaro wannan rayuwar ta ɗan adam za su zo inda rayuwar mutum yake za su karɓe shi su yi masa maraba da lale su ce sannin ka da zuwa maraba maraba lale lale to za su yi masa tambaya akan mutanen da suka rage raguwa a duniya sai su ina wani kuma za su dinga tambayar sa mutanen da suka san sanda suka mutu suna kan da'ar Ubangiji sai su ce ah wani yana nan yana ci gaba da bautar Allah sa ina wance tana nan ita ma akan tabarki madaidaici to ana nan har za su zo su tambayi wani wanda ya mutu sai ce ina wani sai ce amma a taku bai zo bane ku gan shi ba to suna jin haka sai su gane cewa to ashe ba aljanna ta zai ce kad zuki ba bihi ila ummi lahawiya ah to shi kenan wannan shi an tafi da shi zuwa ga uwar sahawiya wannan bishara ta biyu kenan lokacin da rayukan mu'mine za su tarbe shi su yi masa murna su yi masa lale da maraba da zuwa lokacin da suke cikin rayuwa ta barzakh kenan bishara ta uku kuma ita ce bisharar da za ta zo mata daga kabarin da zai sauka a cikin sa hadisi ya tabbata a cikin sunan Tirmidhi da Sahih Ibn Hibban da Ibn Khuzaimah da Mustadrak al-Hakim Imam Tirmidhi ya kawo shi a cikin Ashratus Sa'a da isnadi ta hanyar Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da a gare shi, wanda Imam Al-Albani, Allah ya dinsa da rama, a cikin Sunan Tirmidhi yazo karkashin hadisin yake cewa asalin farkon lafazin hadisin ya inganta, amma abinda yazo na ruwaya karshe isnadin da wannan karin ruwaya ce mun karanta hanyar ta hadin hadisin sanad kenan, amma kuma asalin hadisin yana cikin sahih Muslim ta hanyar Abu Hurairah da Allah ya kare da gare shi, daga alhadisu bi darajatul qabul insha Allah. To hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kare da gare shi, yake cewa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min musallahu, mazala sura ya fito daga wurin sallah, fawajada nasan min ashabihi yaktashiruna bil kaaba, sai tare da wasu daga cikin sahabbai irin ana raha suna dariya, al-iktishar shine kai dariya har a hango haƙoranka. Sai mazala sura yake cewa ya na ganku kuna dariya, me yasa kuke dariya? Aktiru zikir hazinin lazza, ku dinga tuna me tunkuɗe dukkan jin daɗi, ita ce mutuwa. Lau aktartum min zikir hazinin lazza la shagalakum amma arakum, da za ku dinga tuna mutuwa, da tunanin mutuwa ya shagaltar da ku, ba za ku dinga wannan dariyan ba. Ku yawaita tuna mutuwa, fa innahu ma min yawmin yamurru ala alqabri, saura rabu ji daidai muhallin shahin mun san zuwa, domin babu wata rana da za ta fito ta gifta a kan kabari illa wa ya takallam wa ya kuli, sai Allah ya ba wa kabari dama yana magana, zai ce ana baitu kaza, ana baitu dut, ni ne ɗakin tsuntsa, to sai fara jiro musibin da kirkirsa, misali zai ce ni ne ɗakin kunci, ni ne ɗakin macizai, ni ne ɗakin kunama, ni ne ɗakin bala'i, zai ta jirowa bada a yu'addidu masa'ibahu. Muhaddis shahid sai manzo Allah subhanahu wa ta'ala, fa idza mata al-'abdul mu'minu qala lahu al-qabr, idan bawa mu'mini ya mutu to sai ka ji kabari ya ce masa ahlan wa sahlan wa marhaba. Allah ya sa mu a cikin su, la le la le marhaba, kai nan gashi ka mutu, an tafi ana sanar da wa'ansu mutane cewa ka mutu, ilama an je gidan rediyo ana faɗa, masu rubutawa rest in peace suna rubutawa a status a waye, kai kuma a nan baka san, ba a san a wani yanayi take ba, kabarin naka ne ke communicating da kai direct, kuma kana ji, zai ce ahlan wa sahlan wa marhaba, in kunta la ahabba man yamshi ala zahari ilayhi, wallahi dama kai ne wanda na fi so a cikin masu tafiya a bayana. Da Allah wannan ba bishara ba ce jama'a, yace wa id wulituka al-yawm, a wata nuskar wa id wulituka al-yawm an yi dabtin sa haka, wa id wulituka yau gashi an hada ni da kai, ma'ana an bani kai, an jibinta min lamarinka, ko wa id wulituka al-yawm yau gashi daga ni sai kai na biyo ka muna tare, ba wani sai ni sai kai, fa satara sanini bi, da haka za ka ga abin da zan maka, ka kaddara yanzu misali kai ne ake tuhumarka da wani abu la kaddara Allah, abin da kai ka san ba kai ba, sai aka kawo ka wurin alƙali wanda zai yi hukunci a kanka, an kawo fayil ɗin alƙali ya ce a ɗauko fayil ɗin, yana ɗaga kai sai ya ga ashe classmate ɗin sa ne kai, sai ɗan dakata sai ji ya ce wani ya aka haka ce wallahi ka da kani ka ne, ce karka damu ba matsala, ya za ka ji a ranka, za ka ji wani damuwar za a zo a karanta shari'a ne, kai tsaye alƙali ya ce ma karka damu ba matsala, to wannan kabari ne zai ce maka in kunta la ahabbu man yam la ahabba man yamshi ala zahri ilayya wa idh wulituka al yawma fa satara sami'i bi, mazala kuma ce fa yusahu lahu fi qabrihi madd basari, sai a buɗa wa mutum a cikin kabarinsa iya ganinsa, sannan sai a yi masa hanya daga cikin kabarin nasa har zuwa ni'imar aljanna, a haka zai tashar da ni'ima har a nafisa. Kaga bishara ta biyu kenan ko lil fa'ida. Karshen hadisin manzala sun ce wa idza mata al-abd al-fajir qala lahu al-qabr la ahlan wala marhaba. Amma idan bawa ne laifi fajir ko al-munafiq a wata ruwaya ko al-fasiq a wata ruwaya ko al-kafir a wata ruwaya wa ruwayat yufassiru ba'dha ba'dha, sai ce sai kabari ya ce masa bana lalle da kai bana maraba da kai dama in kunta la abghad man yamshi ala dhahri ilay dama kai na fi tsana a cikin masu tafiya a kaina wa iz wulituka al-yawma fa satarasani bi yau gashi an hada ni da kai zaka ga abin da zan maka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yudayyiqu lahu fi qabri, sai a fara matse masa kabarin nasa hatta takhtalita adla'uhu har sai a wazarsa ta dama da ta hagu sun haɗe fa shabbaka rasulullahi baina asabihi, sai manzo Allah ya haɗa ƴan yatsunsa haka sallallahu alaihi wasallam, ma'ana sai a wazar dama ta shiga cikin ta hagu an yamutsa su gaba ɗaya. Manzo Allah ya ce thumma yusallatu lahu yusallatu alaihi 70 sinina, sannan sai a zuro masa wasu macizai irin mesoshin nan manya-manyan macizai guda 70 wannan domin taɓa kenan lau anna tinninan min hana fakhatil ardi, da za a ɗauko maciji ɗaya daga cikin 70 ɗin nan ya zo ya tsattuwa a duniya da duniya ta daina fitar da komai saboda bala'in dafin da yake cikin wannan maciziya. Manzo Allah ya ce fatan hashihu wa taldahu, sai su dinga yafushinsa suna cizansa hatta tuqdi bihi ila al-qisa, har a je ranar da za a naɗa ƙasa. Sai manzo Allah ya ce innal qabra rawdatun min riyad al-janna wa hufratun min hufar al-niran, to wannan juz'in shi asalin sa yana cikin sayyidin muslim. To anan ka ji kenan an-nafs al-mutma'inna tun a duniya in za ta mutu a cikin nutsuwa ta kira kwanciyar hankali. Shi yasa idan Ubangiji Subhanahu wataala ya turo mala'iku za su ɗauki ran mutum sai su zo masa a surar da in ya gani zai ji daɗi ko da yana fama da rashin lafiya. Wani lokaci shi lokacin da mala'ikun za su ɗauka sai nutsuwar ta zo, kamar yadda hadisi ya tabbata hadisin al-Bara Allah ya ƙara yarda a gare shi, wanda dogon hadisi ne an sha karanta shi. Ja'ahu mala'ikatun bidul wujuh, masu fararen fuska farare masu fararen tufafi su zo su cika inda yake, sannan mala'ikan mutuwa ya zo tare da shi akwai likafani daga aljanna da abin ɗaukar rai a cikin na aljanna da turaren aljanna, in ya ɗauki rai ya sanya shi a cikin likafanin na aljanna ya naɗe shi ya sa masa hanutun min hanutun aljanna, wanda mala'ikun yana ɗaukar ran mala'ikun za su karɓi ran kafin nan ma ya ce ukhruji ayyatuhan nafsu tayyiba, ya ke wannan zuciya wannan rayuwa wacce take mai tsarki fita zuwa yarda ta Ubangijinki da jin daɗi da hutu. To kaga kenan al-ashabul nafs al-mutma'inna, to waye na ashabul nafs al-mutma'inna din sifar su ita ce na ɗaya ba sa abin da zuciyarsu take so sai abin da Allah da bandarsa suke so. Wani zuwa ta ake cewa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa, wanda duk ya ji tsoron matsayin Ubangijinsa ko tsayuwa a gaban Ubangiji ya hana zuciyarsa abin da take so, to hakika wannan aljanna ita ce makomarsa. Ba ƙaramin aiki ba ne yau ka hana zuciyarka abin da take so ka tsaya a kan abin da Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa suke so. In kuwa ka daka abin da san zuciyarka take so, to ka cire kanka daga cikin jerin sunayen waɗanda suke cikin ashabun nufus al-mutma'inna, domin kana bin san zuciyarka kuma kana nesa da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Me yasa Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya la'anci waɗanda ya la'anta a cikin bani Isra'ila? Allah subhanahu wa ta'ala da ya bada labarin irin tsarin rayuwarsu sai ce wa idza azzana rabbuka la yab'athanna 'alayhim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su'al 'adhab inna rabbaka lasari'ul 'iqabi wa innahum laghafurur rahim wa qad'anahum fil ardi umama, sai Allah ce minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati والسيئات لعلهم يرجعون تبارك تعالى فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى سبل سنزوجيا ويقولون سيغفر لنا سبل الآباج فعلي وإن يأتهم عرض مثله يأخذون قال تعالى يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين تو عند سكا فاصا سكا عينهم بر عبد زوجيا سكا كيسو سكا عبد الله سبحانه وتعالى كيسو سني أصحاب النفوس المطمئنة to Allah ya kaddara cewa mutane ba za su iya jurewa su tafi akan tsari daya ba to Allah sai bai taƙaice rahamarsa akan iya ashabul nufusul mutmainna ba sai dan su a cikin bayansa kuma akwai waɗanda suke su kuma akwai ayyukan da suke aikata wanda aiki ne na zargi kuma sannan suna da dama ta lokacin da za su iya zargin kansu su dawo kan kyakkyawan tafarki to masana zuciya sai suka gano cewa waɗannan su ne ashabun nufus al-lawwama ashabun nufus al-lawwama masu zukatan da suke iya zargin kawunansu wanda suke biye da ashabun nufus al-mutma'inna ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa la uqsimu bi yawmil qiyama ولا اقسم بالنفس اللوامه الله يتي لا malamai suka ce wannan harfi ne na tanbihi da jan hankali domin karfa faran zuwa da za ta zo silatul ta'kidin qasam aqsimu bil aqsimu bi yawm al qiyamah ina ranzuwa da ranar alkiyama ko kuma la uqsimu al'amarin bai kai sai na yi rantsuwa ba don haka ba sai na rantse da ranar alkiyama ko kuma ya zanto la uqsimu la anan bi ma'ana la mutawkidi wal qasam kamar da yazo a ɗaya daga cikin riwayoyi na alqur'ani ga malam na zai riwayar bazzi ne an ibn kathir ko la uqsimu bi yawmil qiyamati sai Allah mu huna la mutawkidi tabbas ina rantsuwa da ranar alkiyama wala uqsimu bin nafsi lawwamati kuma ina yin rantsuwa da zuciya al-lawwama ko idan to fa'alatun bi ma'ana fa'ila wacce ita da kanta la'imatun nafsaha ko sa'ibaha kullun a cikin zargin kanta take da neman gafara ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah kuma ya dora ta akan tabarki to wannan asa Allahu an yatuba alayhi fa khalatu 'amalan salihan wa akhara sayyi'an wa inna da karshe ubangiji zai musu afwa zai musu rangwami kuma zai karbi tubansu kuma zai zama makomarsu za ta zama makoma ce irin ta ashabun nufusul mutma'inna da Allah bayan sun ji tsoro ko bayan an wanke musu damuwar da take tattare da su ko kuma Allah ya ga dama ma ya ɗaukaka darajarsu gabaki daya ya shafe musu dukkan abin da suke jin tsoro irin waɗannan an ashabun nufusul lawwama din Allah yana duba ƙarfin niyyarsu da take cikin zuciyar da irin ƙoƙarin kamanta wasu to abinda suka gaza yi ko shedan yarin jayis to sai ubangiji ya kunyata shedan a kansu Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya jikarta da rahama ya kawo hanyoyin da Allah subhanahu wataala yake iya canjawa mutum daga wani yanayi zuwa wani yanayi daga cikin bil munasaba akwai hadisin Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi wanda ke cikin Sahih Muslim da kuma Sunan Ibn Majah Allah ya kare da a gare shi tabi'ai suka kalme suka ce ko wai manzo Allah kuma ya tsaya ba ku labarin abin da zai faru tsakanin ubangiji da bayansa idan aka je alkiyama za a yi wannan ganawar akwai wani sirri da za ka gaya ce kwarai manzo Allah kuma ya gaya mana cewa ubangiji zai sa a zo da bawa ila kanafihi a kawo shi gaban ubangiji daga kai sai ubangiji kuma Allah ya duba yadda ka rayu a duniya sai ubangiji ya ce da mala'iku a fito masa da iya kananan laifukansa da kusakuransa banda manyan fa sai a fara fito da kananan laifuffuka sai an tara kananan laifuffukan an tara su sai sun rufe mutum gaba daya ya zanto shi kansa ya san ba zai tsira ba sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce to waye wannan laifin sai su ya ubangiji ni ne fa ya tare sai ubangiji sai kana da uzuri ne da hanzari sai su ya ubangiji wallahi bani da wani uzuri kai ma ka san ba ka da uzuri am kama sai kana da uzuri yau ma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yawma idhin yuwaffihimullahu dinahum wa ya'lamuna anna allaha huwal haqq hatta idza dhanna annahu halik alakin ubangiji da kansa cikin hikimarsa da falalarsa da rangwamarsa sai ubangiji ya ce to duk wata mummuni duk wani mummunan aiki a canja shi ya zama kyakkyawa kaga ni wannan ba a fada ko manyan zunuban ba kananan ne kawai sai a zo da su ka take sai gaba ɗaya wannan kananan zunuban sai su koma manya to lokacin sai bawan ya zabura ya samu bakin magana sai ayi rabbi ya ubangiji amintu a'malan la araha hahuna akwai wasu manyan aikin su ina suke ne ban gan su ba dan fa yayi shiru sai suka yi dariya Abdullahi dan Umar sai ce ni ma da manzo Allah ya gaya min sai da nayi dariya manzo Allah kuma ma yayi dariya sai kuma ce ubangiji ma sai yayi dariya musalsal bi sahih yace sai ubangiji yace satartuha anka fid dunya ko satartuha laka fid dunya ai tunda kai ayyukan kai kadai kai a duniya ba wanda ya gani ko to fa ta'firuha laka al-yawm yau kuma zan gafarta maka sai ubangiji zai ce shiga aljanna to amma mutum ba zai samu wannan ba sai yayi ya baki kokarin sa wajen ihsani a duniya shi yasa ubangiji subhanahu ta'ala yake cewa yukaffiru Allahu anhum aswa alladhi anhum in za su shiga aljanna sai Allah ya sa an kankare musu mafi munin abin da suka aikata lalla a ce akwai fawahish wallazi idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah to daga cikin abin da yake sa mutum ya shiga cikin wannan zurbin mutanen in bai shiga farko ba akwai ambaton Allah yau ambaton Allah subhanahu wata'ala ya kankare mutum zuwa ga wannan tsabakar sai tsabaka ta karshe wanda babu lokacin da za mu yi bayani akan ta shine wato a zuciya ta karshe ita ce an-nafsul ammah ita ce zuciyar da kullum take kokarin umartar mutum da ya saba wa ubangiji subhanahu wata'ala to ita ma akwai kasa'is dinta da malamai suka faɗa amma an gaya min cewa lokacin ina ganin in muka ɗauka gaskiya minti biyar kawai ba zai isa ba tunda muna da ragowar damammaki lalla ko akwai tambaya ko wani abu insha Allah wanda in kyara lokacin gashi dan gwana mala abdul musallim sai mu haɗu a wani lokacin insha Allah tabaraka wa ta'ala ina godiya da karamcin ƙarin lokaci da aka yi min jazakumullahu khairan wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik masha Allah tabaraka Allah malam baban gwale jazakallahu khairan Allah ya saka ma da alkhairi akan wannan tambihi da kuma na wanda yake da alaka da rayuwa da kuma mu'amala da rai da yanda za a mu'amalanci rayuwa Allah ya saka ma da alkhairi Allah ya sa mai amfani da wannan bayani da mana ya mana bayanin kashe-kashen rayuwa da yanda za mu mu'amalance ta da yanda Allah ya karkata mana ita da kuma irin idlaqin nafsi a cikin alqur'ani wanda wannan bayanin na da muhimmancin gaske ba ko ina za ka samu bayanin irin wannan idlaqi da yanda alqur'ani ya idlaqin nafsi da ma'anonin da ta kurta da kuma irin muhimmancin da Allah ya bata da irin abubuwan da Allah ya bada dangane da ita hakika malam baba wala ya fitar mana da su da kyau wannan abu suna buƙatar a yi nazari a duba su da kyau Allah ya saka masa da alkhairi a daidai wannan lokaci da zan gabatar da ɗaya daga cikin amsa kan malaman da muka gayyato ina faraba da zuwan babban malaminmu jagoranmu Profesa Muhammad Mansur Ibrahim MNI barka da zuwa wannan taro Allah ya lantaka da alkhairi malaminmu na gaba wanda zai gabatar mana da wa'azi shine malam Abdul Muttalib shine malam Abdul Muttalib